الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي فتح الله به أعيان مؤمن وآذانا ثم قلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من رانا تيتا أينهم أصبر قوم غوتن شوال هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تدبو داريه دو دار بإن دبيو ديري دا أشرن دبيو غوتن بيار دبو بيو دا أشرن دا من تارو أونام masallaci mai albarka domin gabatar fadakarwa tunatarwa kamar yadda dai aka saba abu ne sananne gare mu al'umma ba ta kasancewa cikin wato cikin sa'ada ko arziki da cin nasara sai ta kasance akwai masu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar Allah ne ya alƙawari ya ce a samu wasu daga cikinku su zama masu umarni da kyakkyawa kuma su yi hani a kan mummuna in an samu irinsu to irinsu su ne masu samun rabo Allah ya sa muna cikinsu muna wa malam Bashir Lawal barka da zuwa wannan majalisi namu ya zo don ba da gudunmawa wacce dai kusan aiki ne wanda aka saba Malam Bashir ba bako bane a gurin mu wajen abin da ya shafi karatutukan shi a kafofin yada labarai da kuma rubuce-rubucen shi na littattafai na addini waɗanda suke amfana al'umma Allah ya saka mishi da alkhairi kuma maudu'in da malam zai dauka maudu'i ne mai matukar muhimmanci asbabu sa'ada wato sabubba na samun cin nasara ko daukaka ko daraja ko tsira a wannan rayuwar ta duniya da lahira wato kusan dama akan sa'ada muke rayuwa muke fatar mu samu sa'ada a nan duniya da kuma lahirar gaba daya to zai iya yiwa ayi tambaya to wani irin me ya sabubban da zai sa a samu wannan sa'ada din a wannan rayuwar to maudu'in da malam zai tattauna akai kenan zamu ji sabubban da mun yi ruko da su in Allah ya yarda ba za mu samu matsala ba a wannan rayuwa ta duniya mai cike da rikice-rikice Allah ya tsare mu haka kuma a lahira babbar rayuwa ta har abada wacce daga ita kuma babu wata rayuwar sai wannan to muna roƙon Allah ya ba mu ikon jin abin da malam zai karantar da mu ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu ji wa'azi dai ana yi fadakarwa ana yi to aiki da shi shine babban abin da ya kamata ya zama akan wato akan gaba malam bismillah
samii al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعك قباشر يومنا قوم قوتا شوال هجرة أن صلى الله عليه وسلم ببوليد داري هدود أربعين دا بيو وما أشرين دا بيو قوتا بيار ميلادية دبو بيو دا أشرين دا نايا الله سبحانه وتعالى يا تارا مؤونا مسلا تيمي تارا البركة مسلا تيم مصباح الدين كو وان دي كي نم صبا كندوبو تيكاجي وان دا مالا ممو مالا كبير Allah madaukakin sarki ya kara tsare shi ya kara marayuwarsa albarka yake jagoranta mun hadu kamar yadda aka gabatar domin gabatar da nasiha da kuma yan jawabai waɗanda suke hannunka mai sanda a game da abin da ya shafi maudu'in da aka bada ai magana akan su asbabus sa'ada asbabus sa'ada wato hanyoyi ko sababban da suke jawo mutum ya rayuwa mai kyau a duniya kuma da izinin Allah ya rayuwa mai kyau a lahira wannan wani fanni ne da yau ake ta bincike a kansa waɗanda suke masu addini na musulunci suna bincike a kai waɗanda ma ba masu addini ba su ma suna bincike a kai kuma tsohon maudu'i ne hatta falasifa wato masana falsafa kafin zuwan musulunci sun kasance suna tattauna akan wannan mas'ala ya za a yi dan adam ya rayuwa mai kyau a duniya to amma bambancin masu bincike a mahanga ta addinin musulunci a karkashin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fassara ta magabata na kwarai da kuma waɗanda ba su ba shine na farkon suna bincike ne akan ya za a yi mutum ya rayu ingantacciyar rayuwa a duniya kuma wannan ya bashi dama ya samu nasara a lahira wannan shine ake kiransa da sa'id su ku waɗancan nabiyin su suna bincike ne akan ya za a yi dan adam ya samu rayuwa mai daɗi a duniya kawai wannan shine bambancin da ya kamata mu san shi tun can da irin su Aristoteles irin su Aflatun irin su Socrates manya-manyan masana falsafa da aka yi tun kafin haihuwa annabi Isa alaihi salam da karnuna wajen uku zuwa hudu sun tattauna kan wannan matsalar a cikin littafansu to amma mun ji bambanci na zabi insha Allah ta'ala na kasa abinda zan yi magana akan insha Allah gida hudu na farko me ake nufi da sa'ada din sannan na biyu me rukunnanta wato waɗannan harsashai ne ake kafa su akan me ake ce masa sa'ada din sannan abu na uku yin bayani akan cewa duka dan adam Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi yana bincike akan wannan kuma fatan sai ya samu wannan sa'ada din sannan na hudu sabubban da ake bi domin a samu sa'ada din Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a harshen larabci babban malamin lugha Ibn Faris a cikin littafin sa maqayisul lugha yace da kalmar sinun da harafin sinun da ainun da dalu wanda su ne sa'ida suna fa'idantar da alheri da farin ciki duk inda kaga waɗannan harufan guda uku an haɗa su sinu da ainu da dalu to suna ana fassara su a matsayin alkhairu su farin ciki da kuma da farin ciki da alheri duk inda duk kalmar duk yadda aka juya kalma misali kaga idan suka ce as-sa'ad as-sa'adu اليمن كينا في الأمر البركة قال البركة الهيري يتبت أكان أبو كما يتدعو تشيني السعد سنن سنة أبو نسكي تمشي السعدان السعدان وتئرن ونئرن سؤوني ميقايا عدكا الريدة راقوني يكي تشي تباب ارن ديف سوق من السعدان shi yasa har suke da karin magana a harshen larabci suke cewa mar'a wala ka sa'ada mar'a wala ka sa'ada shi duk wajen da zaka kai raƙumin ka ya ciwo to ka je ka kai shi amma ba kamar inda zai samu wannan irin da ake ce mishi sa'ada ba kaga shi ma alkhairi to duk in ka juya kalma in dai akwai sinun da ainun da dalun haka ta bugu a kai to tana fa'idantar da alkhairi da farin ciki to kage daga nan aka samu kalmar mu as-sa'ada wannan shi yasa balarabe tun kafin zuwan musulunci ya yawaita wannan suna yana da sa'idu yana da sa'adu yana da su'aidu sannan yana da su'adu mace su'ad mace الإمام الأزهري أتشيل التافل تحذيب معاجم اللغة yace akwai sunayen da suke da alaka da Sa'ad wannan kalmar ta sinun da ainun da dalun a cikin larabci tsakanin sunayen maza da mata sun kai 20 domin me domin balarabe yana da ka'ida in zai sa suna to yakan sa suna ne tayammunan ai tabarrukan balarabe duk sunan da zai sa yakan kalli ma'anar sunan domin wanda aka sa ma sunan ya kasance ma'anar sunan ta dace da shi shi yasa ai bahaushe shi ma yake cewa sunan linzani to haka wannan kalmar ta mutu as-sa'ada wani daga cikin malamai yana fadi yana cewa an ce as-sa'ada ziddu shaqawa ce ba as-sa'ada ziddu shaqawa as-sa'ada samun rabo da yin rayuwa mai kyau da samun alkhairi da samun farin ciki da yin rayuwa a cikin annashuwa kishiyar wannan kalma ash-shaqawa tabewa da lalacewa kaman yadda idan sun ce as-sa'ad shi kuma ziddun nahas shi ma dai bala'i an-nahas kenan as-sa'ad shi kuma rabauta da samun abun farin ciki da samun alkhairi wannan harshen larabci ke amma a wajen malamai na zamantakewa suka ce as-sa'ada mu'awalatul umuri al-ilahiyyati lil insani ala nailil khair Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mutum akan ya samu alheri shine ake ce miki sa'ada Allah ya sa maka hannu a cikin al'amuranka wasu kuma malaman suka ce abinda ake ce ma as-sa'ada ash-shu'urul mustamirru bil ghibati wat tuma'nina wani ji da Allah ta'ala zai sama mutum a cikin zuciyarsa ji na zuci ba ji na kunna ba shine ash-shu'ur wanda zai zama ya doge ga mutum ya samar ma da mutum farin ciki da natsuwa kuma duk wanda ya ganshi zai yi fatan shi ma ina ma ya zama kamar sa al-ghibta ce a sakamakon ya samu abu uku khairiyatul zat khairiyatul hayah khairiyatul masih wanda kuma waɗannan su ne rukunnan sa'ada babu wata sa'ada idan babu waɗannan ababen guda uku abu na farko khairiyatul zat mutum ya zama shi akan kansa shi alheri shi kuma abin da ake ce ma alkhairu a larabci shi ne ma ya aqibuhu sururu abin da farin ciki ke biyo shi shi ne ake ce mashi alkhairu to kai akan kanka ka zama alheri sannan sai khairiyatul hayah sannan rayuwar mutum ta zama alheri rayuwar da zai yi a duniya sannan na uku khairiyatul masih sannan kuma makomarsa ta kasance alheri idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan rukunnan guda uku to babu sa'ada ba a samu khairiyatul zat ba bai yiwuwa a samu khairiyatul hayah bai yiwuwa a samu khairiyatul masih sai an samu khairiyatul zat shi wanda za a siffanta shi da cewa shi sa'idun ne wato wanda zai yi rayuwa mai daɗi rayuwa mai albarka to dole shi kankan shi ya kasance yana da alheri sannan na biyu rayuwarsa ta kasance ta alheri ce ta duniya sannan rayuwarsa ta lahira ita ma ta kasance ta alheri to in aka samu wannan an samu sa'ada an samu sa'ada shi yasa zamu ga Allah ta'ala idan da ya bayani akan suwaye as-su'ada sai ya kai mu lahira sai ce fa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh wadanda suka samu sa'ada wato wanda suka samu rayuwa mai kyau suka rabauta fa fil jannati khalidina fiha to za su kasance al-masir nasu makomarsu ita ce aljanna kuma za su dawwama a ciki kaga ashe sa'ada ana hukunta mutum ya zama sa'idi ne idan ya zama ya tsinci kansa a cikin aljanna wannan kuma sa'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa tun ranar da Allah ta'ala ya yi nufin halittar mutum a cikin mahaifiyarsa ake rubutawa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد صدق ده سعادة ده شقاوة ترنجيني ترنزاي الله تعالى يرجع يقدر واي سعيدي الله يرجع يقدر واي شقي واي زي سامر أبو وكما يزي سامو سي تابع الله يغبه مدى تابع الله يسامو تشنسو عجاو تكون دوان نشين sai gaba ta uku ita ce kowa a duniya kaman yadda muka fara shimfida burin sai samu wannan sa'ada din kowa shi yasa dai daga cikin malamai a cikin larabcin sa yake cewa as-sa'adatu hiya jannatul ahla yace wannan rayuwar da mutane suke nema mai dadi ya za su yi rayuwa huce su rayu ba tashin hankali jannatul ahla ita ce aljanna mafarki kowa yana mafarkin wannan in ka samu musulmi zai ce maka yana son ya rayuwa mai dadi in ka samu wanda ba musulmi ba zai ce maka yana son ya rayuwa mai dadi in ka samu sarki mai mulki burin sa ya rayu a duniya ya rayuwa mai dadi in ka samu talakatimus shi ma fatan sa ya samu rayuwa mai dadi shine har yake cewa allati yanshuduha kullu bashar kowanne dan adam yana fatan samun wannan rayuwa mai dadi min al-faylasufi fi qimmati tafkirihi wa tajridihi idan mutun ya zama falsafi da irin tunanin da yake da yadda yake tsatsage al'amura tunaninsa in ka tambaye shi me yake so yi yana son sa'ada yana son rayuwa mai dadi yana son cin nasara ila al'ami fi qa'i sazajatihi wa basatatihi haka nan ka samu mutumin da ba ruwan shi da abubuwa mutumin gari shi ma da zaka tambaye shi baban bola da zaka tambayi baban bola wace irin rayuwa yake son yi zai ce maka shi ma yana son yi rayuwa mai kyau min al-maliki fi qasrihi al-mashi haka sarki a cikin fadarsa wacce aka zagaye ta aka mulmule ta da gini mai kyau shi ma fatan sa ya samu rayuwa mai dadi ila su'luti fi kuhihi sagir haka talaka tibis wanda bai da komai a yan bukkarsa yake kwana shi ma da zaka tambaye shi ka ce masa me kake so zai ce maka yana son rayuwa mai dadi kaga jannatul ahla aljanna mafarki ولا تحسب احدا يبحث عن الشقاوه لنفسه با wani mutum da zaka zo ka tambaye shi shi yana son ya tadi bashi har mahaukaci in ka tambaye shi shi ma yana son ya rayuwa mai dadi to da ka a shi mafarkin kowa kenan ya za a yi samu rayuwa mai dadi wala alla wannan zamanin namu da al'amurra suka cacca kuɗi da yawa yana ɗaya daga cikin zaman nan da aka yawaita bincike akan sa'ada to amma inda ake kuskurewa hanyoyin da sababba shin ana samun sa'ada da mulki ba a samu an yi sarakuna da suka kai matsayi a mulki amma ƙarshen rayuwarsu da na sani suka yi a rayuwarsu ba su samu kwanciyar hankali ba su samu rayuwa mai daɗi ba sarakunan nan da wanda suka yi musulunci da waɗanda ba su yi musulunci ba dukkaninsu an samu misalai da yawa na waɗanda suka zo a rayuwarsu ba su yi rayuwar da suke so ba ba su samu sa'ada ba ba su samu rayuwa mai daɗi ba ba su samu rayuwa mai daɗi ba Harun Rashid rahmatullahi alayhi ya nuna mana cewa mulki ba shi bane sa'ada Harun Rashid ne daga cikin sarakuna da aka yi su zamanin Banu al-Abbas daga shekara ta 123 har shekara ta 656 wannan gida su suka yi mulki to Harun Rashid rahmatullahi alayhi yana daya daga cikin sarakuna waɗanda suka shana kamar yadda ake fadi a mulki. Wata rana ya fito sai ya ga girgije ya hadu a garin Baghdad, gari ya yi murtuk za a yi ruwa kenan, sai kuma kawai sai hadari ya baje. Sai ya daga kai sai ya kalli sama ya ce ya ayyatu as-sahabatu amtiri aw la tumtiri fa sayatini kharaji. Yace kai girgije kai ne zaka hada garin Baghdad kuma ka watsi? Yace ko kai ruwa ko baka zubar da ruwa ba sai kudi sun shigo kasan nan saboda mulki. Amma zai rasu kalmar da ya rika fadi yana cewa ya man qad ya man la yazul mulku irham man qad zala mulku, ya man la yazul mulku irham man qad zala mulku. Ya Allah wanda mulkin sa baya gushewa ka tausaya ma wanda yau mulkin shi ya kare, sai ka ba a samun sa'ada da mulki. Shi yasa Sheikhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alayhi yake wata magana yana masara kuna guri yake cewa mu bayin Allah almajirai masu harkar ilimi da imani da aiki da ilimin, shi muna tsinta kanmu da a cikin wata rayuwa mai dadi لو علم بها الملوك وابناؤهم لجادلونا عليها ولو بالسيف. شي والله دا تراكنا دايان سن سن دادين دا muke ji to da sai sun ja da mu sun kwaci dadin nan koda da takobi. Kaga ba a samu jin dadin rayuwa da mulki, ana samu da yaya ba a samu da yaya ba a samu da yaya. Karama Allah ta'ala ya faɗa mana cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitnatu almal wal banuna zinatu al hayati dunya amma wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika. Kaga ba a samu da ba a samu da yaya ce dan ka tara yaya da yawa ba su suke ba da sa'ada ba shi can Allah ta'ala yana suka wani yana cewa mai wa banina shuhuda ومهدت له تمهيدا اما دداكم ثم يطمع عن ازيد امباشي امباشي دوكيا امباشي كومي ايان ناشي كوما دي اندا سكا جي سو اكي فدي اما كوما يطمع عن ازيدا هر ينزو ينا فاتن ان ددا مي ايان بسو باشي سعاده بو سو باشي رايوا مي دادي با با سامن سعاده د دوكيا با سي د سعاده اكنتي دوك كودنكا دوك كودنكا aina sa'ada take aina ake samun rayuwa mai dadi. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alayhi yana fada yana cewa innama tujadu as-sa'adatu bil imani al-jazim wal amal as-salih. Ana samun rayuwa mai dadi ne da imani na gaske, wal imani al-jazim yakunu mabniyan ala al-ilm as-sahih an-nafi. Ba imani kuma in babu ilimi ne amfani. Ana samun imani ne na gaske ta hanyar ilimi ingantaccen ilimi tatacce al-ilmul musaffah, ilimin da yake tatacce ilimi ba gurbatacce ba, ilimin da ya kasance ne amfani da shi yake samun sa'ada. To sirrus sa'adati baina hadayn baina hadayn al-qawsayn, ga baki ɗaya sa'ada dukka gama zagaye zagayen asbab din da za a faɗi, to asbab ne far'iyya amma as-sababul asliyyu shine abu biyu. Sababi na asali na tushe na samun rayuwa mai dadi ilimi mai amfani al-murifu lil imani al-jazim wanda ke haifar da imani tabbatacce, sannan wal amalu salih da kyakkyawan aiki. In ka rike waɗannan shikenan zaka zama sa'idi, kuma za ku ga duk abinda zamu ambata suna kakkashi suna zagayawa a wannan falakin ne, suna zagayawa a wannan farfajiyan ne. Farfajiyan ilimi ne amfani wanda ta sanadiyar sa aka samu imani na gaske, sannan kuma da aiki na gari. In ka rike waɗannan shikenan ka zama sa'idi, da shi yake samun sa'ada, da shi yake samun rayuwa, da shi yake samun khairiyatul dhat insha, da shi yake samun khairiyatul haya, da kuma shi yake samun khairiyatul masir. kai kanka ka zama alheri sannan rayuwarka ta zama ta alheri sannan bayan haka makomarka ta kasance ta alheri amma in babu wannan to shi ce kuma wannan shine dalilin aiko annabawa dalilin aiko annabawa kenan su samar da su karantar da ilimi mai amfani wanda zai ba da imani sannan kuma a samu aiki na gari shi kenan yasa ai Allah ta'ala sai dunkule mana tace innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya lallai waɗanda suka yi imani na gaske kuma suka aikata aiki na gari to su ne ula'ika hum khayrul bariyya waɗannan su ne mafiya alkhairi a cikin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi khayrul bariyya kuma me yasa Allah ta'ala ya ce kuntum khayra umma أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كوني متيا الخير الأمتي دا أكثر دم متعي سبو دمي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنا أمرني دا أبو ميكو كنا هني قمد أبو دي زوباشي دا شو أمرني دا أبو ميكو دا هني دا أبو دي زوباشي دا شو با آيين سسيد إلي ba a yin su sai da ilimi domin mutumin da ya kasance yana kiran mutane ba da ilimi ba to kana ma yusidu aksara mimma yusbih haka talaf suke cewa abinda zai bata sai yafi abinda zai gyara yawa an waito wannan daga sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayh kaga kuntum khayra ummatin ukhidat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna imani da Allah kage dai wannan khairiyya ta dawo san an ce ulaikum khayrul bariyya law kuma sai ka ce kuntum khayra umma ukhrijat lin nas sai aka faɗi samara wato abinda ilimi ne amfani yake haifarwa shine ne umarni da abu mai kyau da hani kuma da game da abinda yazo bashi da kyau sannan kuma shine dai abinda Allah ta'ala yake nufi da yace wal asri innal insana lafi khusri sayce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kun ga duka gabaki dai dai ashe sa'ada ana samun ta ne rayuwa mai dadi ingantacciya cin nasara da morewa dukkanin su ana samun su ne ta hanyar imani ingantaccen da aka inga aka samar da shi ta hanyar ilimi mai amfani da kuma aiki na gari amma in mun so mu bubude su suna da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan fannin kamar yadda muka ambata so daga in Allah ta'ala ya ba mu dama za mu ambaci wasu daga ciki abu na farko kamar yadda muka ce shine ilimi mai amfani da imani ingantacci da aiki na gari waɗannan sai ka dunkule su su ukun nan shi yasa Allah ta'ala sai ce ne man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kaga ka'ida kenan malamai suna cewa wannan ayar inda za a iya kiran wata aya da wani suna za a iya kiranta da ayatu sa'ada man amila salihan duk wanda yayi aiki na gari min zakarin namiji ne shi au unsa ko mace wannan na nuna mana ashe daga ciki ba a samun sa'ada ta hanyar jinsi shi yasa shirme ne yanzu akwai cikin abin da kimiyyar zamani ta kawo akwai abin da suke ce mishi ikhtiyarul jins kasashe can suna yi in mutum matar shi za ta dau ciki sai ya je an zaben masa wani irin da yake so a haifa masa namiji ko mace wallahi babu sa'ada a ciki nan gashi Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa ko namiji ko mace ba da jinsi ake samun sa'ada ba sai namiji ya iya zama sa'idun mace ma ta iya zama sa'idatu namiji zai iya zama shaqiyun mace ta iya zama shaqiyatu dukkanin su akwai bambancin ta'un kawai zaka kara shaqiyun da shaqiyatu sa'idun da sa'idatu shi ke nan to da kaga ba jinsi bane Allah ta'ala ba mu kaida ce duk wanda ya aikata aiki na gari namiji ne ko mace wa huwa mu'minun sharadin ya zama yana da imani ashe al'amalu salih la yusbidu al-mar'a wahdahu bal la budda an yatawaffara fihi shartun akhar wa huwa shartul iman ashe aiki na gari bai mai da mutun sa'idi yanzu akwai mutanen da suke aiki na gari mu'amalar su da mutane kyakkyawa zaka iya samu mutanen da ba musulmai ba jin kai tausayi ba da gudunmuwa sun kafa ma gidauniyoyi na taimakon gajiyayyu amma din za su gama babu khairiyatul masih wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura za a zo musu da aikin su a nuna musu a lahira sai an tattara musu an tattara sai a nuna musu shikenan sai a sheke aiki nana Aisha radiyallahu anha tana da wani kawu ana ce masa Abdullah ibn Judan kamar da al-Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihin sa mutumin kirki ne a jahiliya amma ya halarci musulunci Abdullah ibn Judan kyauta jin kai tausayi ba da gudunmuwa sada zumunta shine wai mawaka mawaki a abin nan Umayyah ibn Salt yake siffanta shi yake cewa wai a azku hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka alhaya'u wa ilmuka bil huquqi wa anta fardun laka alhasab almuhazzab wassana'u karimun laysa yamna'uhu sabahun an alkhulq aljamil wala mata'u tubari riha makrumatan wajudan idam alkalbu ahjarahu alshita'u wa yana siffanta shi yana cewa yalla bai idan nazo wajenka wai sai na faɗi bukata ta koko kunya ta ma kawai da kake ji ta isa shi kawai da ka kalle shi sai kyauta shi kunya kowa yake ji so da kamar waki yana yaban sai yake cewa wai in faɗi bukata ta yalla bai koko a kunya ta da kake ji ma kawai ta isa a wata riwaya waka cewa akai a azkuru hajati am qad kafani haba'uka haba'uka kyautarka inna shimataka alhaba'u dabi'arka kyauta har shi ne yake siffanta shi yake cewa kai wani mutum ne mai karamci safiya da maraice ba sa hana ka kai kyauta ka zama kana dabi'u masu kyau sai kai tubari riha makrumatan wajudan sai kana kishiyanta kana rigegeniya da iska a wajen karamci da kyauta musamman idamal kalbu ahjarahu shita'u musamman ma lokacin da aka shiga sanyi abinci yayi wahala ga mutane lokacin da karima yake neman inda zai makale to duk gidanka ake tabuwa to saboda kirkin sa sai nana Aisha zannat annahu yadkhulu aljannata lamma mat nana Aisha ta zaci cewa aljanna zai tafi sa'idi ne ta tambayi manzo Allah sama ta ce inna Abdullah ibn Judan يصل الرحل ويعين الملهوف ويفعل كذا وكذا وكذا أيدخل الجنة شيا ما أيكن ألا كاونا عبد الله بن جدعان متنمي مي سادة زمن تامي تي مقوان جيجيو كذا تلسا فأيكن الخير انسا شي شجاع الجنة منزلة تسمي شي لا شبا الجنة لأنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ce bai taba addu'a yace Allah ka gafarta min zunubai na ranar sakamako ba wato bai musulunta ba kenan ba imani to kaga wa huwa mu'minun to sakamakon sai ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba sakamakon da zamu masa shine zamu bashi rayuwa mai dadi daga cikin ma'anonin rayuwa mai dadi da magabata su kai ai nu'ishuhu sa'idan zamu sa shi rayuwa a matsayin wanda ya ci nasara wanda zai zama yana da kwanciyar hankali a duniya in kai imani ke aiki na gari to sakamakon da Allah zai maka shine fa la nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah ta'ala zai baka rayuwa mai sauki, rayuwar da babu kunci, rayuwar da babu tashin hankali a cikin ta. Sannan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sannan aka je lahira, Allah ce wallahi tallahi na rantsa da kaina sai na sasa za mu saka masa da mafi kyawun abin da ya kasance yana aikatawa a duniya. Kaga sa'ada kenan. Nan aya ta fitar mana da ababan nan duka guda uku. Ta fitar mana da imani, ta fitar mana da aiki nagari, dukkanin su ba ta inganta sai da ilimi ne amfani. To abu na farko kenan dan uwa, idan kana son kai rayuwa mai dadi, ka zama ka koyi ilimi mai amfani, kai imani da Allah kuma kana aiki da iliminka. Na tabbatar da wannan akwai misalai da yawa hatta a rayuwar da ake ciki yau. Kakan iya tasowa da mutum tare kuka taso, amma kai ka tsaya ka bi Allah, karshe kila yau sai da ka bashi naira 50 kyauta. Yana nan yana cin rayuwa ta ta'ata, rayuwar ni'as babun Allah. Kila ma da zaka bashi naira 50 din nan sai ka ce ka rantse min ba wiwi zaka sha ba, kuma tare kuka taso. Kila ma tare aka sha ku, wato tare aka muku kaciya, kila tare aka sa ku makaranta allo, ko tare aka sa ku islamiya, ko tare aka sa ku boko, ya gode kai kuma ka tsaya farrawa bakita. Shi ya gode kai ka tsaya. Kaga tun anan me fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, kaga sa'ada ta fara zuwa, an fara samun khairiyatul zat, sannan an samu khairiyatul haya. Ka dawo kila ma kai zaka ka daukan nauyin sa, rayuwar shi ga baki ɗaya ta dawo, kai kake daukan nauyin ta, kai kake kula masa da rayuwar sa. Kaga wannan sa'ada ce. Saboda me? Saboda ilimi mai amfani da ya haifar da imani ingantacce da kuma aiki nagari. Kana iya samun wani yau matan shi hudu, ƴaƴan shi 40, amma in an tashi za a dora tukunya a gidansa, ana dora ta ne a matsayin amfi karfinta. Imana ai kun san dora tukunya amfi karfinta, ita kanta tukunya ta san amfi karfinta da aka dora ta. Shi kuma wani yana nan yau din nan bai da kowa, amma kuma abincin daren nan da za a ci da zai je wajen mai shayi ka haɗu da shi, ka ce a haɗa mishi ruwan bunu na naira 20, a yanka mishi biredin 30, sai ya kusan yi maka dubale, sai ya kusan yi maka sujada saboda godiya. Kuma ya gama rayuwarsa, in ya gama cin wannan, ya gama shan wannan shayin, ko iya kashi dai makoshin shi, ko ina ya je masa ofa dai, Allah kada ya san kuma inda zai je ya kwanta. Shi kuma wancan mai aya 40 din mata hudu zai je ya hau wani katafaren bene ne, kuma kafin ya kwanta sai ya yi ibada, sannan ya yi alwala, sannan ya kwanta da dama, sannan ya yi addu'o'i da zikirura da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ake na kwanciya bacci. Sannan can dare kuma ya tashi ya sake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga rayuwa mai daɗi. Saboda rayuwa mai daɗi ana samun ta ne a imani, ana samun ta ne a kyakkyawan aiki nagari, sannan kuma dukkaninsu ilimi mai amfani ke haifar da shi. Saboda ɗan uwa kakka sake ka zama jahili, wallahi a rayuwar nan yi ƙoƙari ka zama malami. Idan baka zama malami ba, to kai ƙoƙari ka zama ɗalibi. In baka zama ɗalibi ba, to yi ƙoƙari ka zama mai saurari. In baka zama mai saurari ba, to yi rika tambaya. In an ce mai saurari shine wanda ba zai buɗe littafi ba, an zo za a yi karatu, amma yana ɗiba abin da zai iya ɗiba ya haddace. Har ma da wani zai tambaye shi wani abu zai ga yana mishi bayani. In abin na kakkasawa ne ka samu kai ce ya kasu gida uku na ɗaya kaza na, ba zai iya dama da Larabci ba, amma ne zai faɗa ma da Hausa kuma daidai. To ka zama ɗayan cikin waɗannan. Allah ya taimake mu. Bayan wannan cikin abin da ke taimakon mutum rayuwar shi ta tafi a seti ya zama sa'idi, akwai idaratul waqt, tsara lokaci, kula da lokaci. Ba lokaci muhimmanci, rayuwarka lokacinka rayuwarka, الوقت هو الحياة رايوة لوك تشمك قباكي دي شيني رايوك سنة الله تعالى كثر رايوك جداؤك أقوي ماضي مشهود كينا أقوي حاضر أقوي ماضي شيني موعود معهود أقوي حاضر مشهود أقوي مستقبل شيكو موعود أقوي أبين دي شولي أرايوك kare ka gan shi kakka damu da shi abin da ya faru a baya kakka damu da shi ka sa ma kanka kunshi a kansa ba zai dawo ba al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yana cewa babu wani yini da zai shude face sai ya ce ma me shi lokacin da zai shude ce na tafi ba zan dawo maka ba har abada sannan wanda ya shigo zai ce innama ana yawmukal jadid وإذا مضيت فلا أعود أبدا شنين ينن كيو ني ألا يبا كيو كيو قريك تشيقا جياتا إن شو إبغن ساكي داوا بحر أبدا شيكما يو ننن إتكما يو ننن تو إتا شي تاكا إتا شي ذاكي كبا كبا دا إتا جياتا وشي وذاك دا إتا با باك داو دا إتا با بذاك تبا داو وابا yadda ka san idan amma tsonono ba a iya mai da shi to haka ba za ka iya dawo da jiya ba ta wuce to shi yasa kakka zama cikin mutanen da suke damuwa da me ya faru jiya shi ta damuwa a ya riga ya juye in kai sakaci da ita abu daya ake bukata shine ka gyara yau dinka in ka gyara yau dinka to shi ke nan jiyan da ka bata ana fatan insha Allah ta'ala za ta gyara maka a wajen Allah domin ba za a da maka da ita ba sannan sai gobanka gobanka kuma kakka matsa makanka kanta ba hannunka take ba hannun Allah take iyaka kawai abinda aka yi maka aka sa ka shine ba laifi kai fata kuma kai shiri ka tsaya cikin shiri a yau cewa in gobe ta zo da izinin Allah zan fuskance ta da kaza amma kakka damu da cewa ya za ta zo domin tana yiwa ma ba ta ka bace tana yiwa goben ta zo amma kai ba ka da tana yiwa kuma ba za ma ai goben ba ni tsarin Allah to kakka damu da abin da zai zo maka nan gaba ka inganta yau dinka so da ka yau dinka idan ka tashi tun daga asuba me kai ko kafin asubahi as-sahar akhiru thuluthi al-layl karshen dare kaso na uku wannan kasan mai albarka wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa Allah ta'ala yana sakkowa sama ta daya yace ina ne bukatar in gafarta masa zan gafarta masa ina ne kaza ne neman kaza zan masa to ka tashi tun daga wannan lokacin ranarka ta fara ka bude ta da alkhairi kaga khairiyatul hayati ke me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da yake muttafaqun alaihi kuma ashabu sunan sun ruwaito shi manzal sun yace idza nama ahadukum idan ɗayan ku yayi bacci yaqidu ash-shaytanu alaihi thalatha uqadi shaydan yana zuwa ya mutum kulli uku shaydan yake zuwa ya mutum in yayi bacci kullum farko idan kana son ka kwance shi manzon sai ya ce fa idza qama wa dhakara Allah in hallat uqdatu idan ka miƙe ka ce alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa 'adna li bi dhikrihi kai wannan addu'a in ka haddace shafi ɗaya da rabi na ƙarshen Ali Imran ka karanta inna fi khalqis samawati wal ardi hazwa ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun kai manzon sai yace in hallat uqdatu kulli na farko da shi dan ya maka ya kwanta saura kulli nawa saura kulli biyu yace wa idha qama wa tawadda in hallat uqdatu idan ka tashi kai alwala to ka samu kwance kulli na biyu وإذا قام وصلى انحلت عقدة fayusbihu nashitan. In ka kwance waɗannan kullace-kullacen guda uku duka sai ka waye gari a ranar kaji kana jin wani karsashi, kana jin wani ƙarfi, ba ka sala a tare da kai. Kishi haka idan ba kai waɗancan matakan guda uku ba, to za ka waye gari ka sule, za ka waye gari kana jin kasala, kana jin lalaci, kana jin haushin mutane. Sai mutum ya ce maka wai yaji, wai shi ya waye gari yau haushin kowa yake ji. Wani yaro ya taba ce ma haka, nace har da kanka kake jin haushi ke ne, to wallahi har da kaina. Shi to kaga idan aka kai ga lalacewa in wannan ne, to zai ga an ce mutum ya ji ya kashe kanshi. Saboda shi wawa ne, Allah ya shirya. To kaga shine wannan. Saboda haka kula da lokaci da tsara shi da aiwatar da ababen alkhairi a cikin lokacinka, da baka yadda ka kyautar da safan ɗinka ya tafi haka nan ba, ba tare da ka aiwatar da wani aikin alkhairi ba, wannan yana cin asbabu sa'ada, yana cin ababen da ke taimakon mutum a rayuwa. Kuma dukkan wani sa'idi a rayuwa wanda zaka iya gane ya ci nasara a rayuwa, to sai dai wannan. Shi sa rayuwar mu ta musulunci gabaki ɗaya ta kasance a tsare take. Idan kana son ka samu tsarin timetable, tsarin jadwali na rayuwa, to ka karanta musulunci. Babu wani sakon ɗinka da aka ware maka shi face an sa ka akwai abin da ake son ka gabatar da shi na alkhairi a cikin wannan lokacin naka. So da ka baba ture ya kamata a siffanta da tsara lokaci da kula da lokaci, musulmi ya kamata a yi. Amma ya lalasar abin ta kai ci, abin ta kai ci, wai da ɓauna ta ga saniya tana huɗa, ta ce Allah wajen na kai lalace. Ɓauna ka sa ta ce ɓauna za a iya kawo, zai iya kamo ta ya sa ta ce huɗa, ta ce Allah wajen na kai lalace. To musulmi ya lalace. Yau ana maganar mutanen da ba su san muhimmancin lokacinsu ba. Musulmai zai yi wuya har sallar Idi, har sallar Juma'a, a ce an aje lokaci, an ce karfe kaza za a yi a tsaye da wannan abun a wannan lokacin. In ka je taro ɗari na musulmai, to ajanda farko ita ce muna ba da haƙuri. Ko ba shi ba ne haƙurin me? Haƙurin ba a fara wannan taro lokacin da aka aje za a yi ba. Wannan ya zama ita ce ajanda ta farko. Ajanda farko kenan a tarihin musulunci. Fara ba da haƙuri, ba a fara wannan taro a kan lokacin da aka aje za a yi ba, sai kaɗan daga cikin tarurruka. Ku kaga wannan ba daidai ba ne. To wannan yana cin abin da ke ina zan riƙa yi a guguje. Sannan daga cikin abin da ke ba da sa'ada a rayuwa akwai shukrullahi ta'ala, godiya Allah. Ka zama mai gode ma Allah. Idan Allah ta'ala ya baka, to ka zama mai godiya. Ita kuma godiya kalma ashukur, shinun da kafun da ra'un a harshen Larabci, shine bayyanar ƙibar doki. Shi yasa suke cewa shakara al-hitan, ko su ce shakarat al-faras. Ai idza samina, idan doki ya ƙiba sai a ce shakara. Kaga Bahaushe shi ma cewa ya yi ƙibar doki ba ta buƙatar, ba ta buƙata a faɗe ta. Ko da ka zo ka ga doki mai kiwa, to a shukur shi ne ka bayyana abin da Allah ta'ala ya maka na ni'ima, shi ne a shukur. Kuma Allah ya ba mu ƙa'ida, ƙa'ida ce wannan ƙur'aniyya, wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Ka ambata musu lokacin da Ubangijin ka yi kuwa ya sanar cewa wallahi Allah ya rantse da kansa, la in shakartum, tabbas idan kuka gode min la azidannakum, ne kuma zan kara muku. Daga cikin godiyar Allah subhanahu wa ta'ala, ka tabbatar da cewa Allah shi ne ma ni'imar a zuciyarka, sannan kuma harshen ka ya furta cewa wannan ni'imar daga Allah take, sannan kuma ka so wanda ya maka ni'imar shi ne Allah, sannan kuma kakka take ka yi amfani da wannan ni'imar da ya maka a cikin saba masa. To ka zama mai godiya, ka zama mai godiya. To ka gode ma Allah duk lokacin da ka zama mai godiya, to shikenan sai rayuwar ka ta yi daɗi. Godiya Allah ta sa Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce ma Isma'il, ma matarsa ya ci gaba da zama da ita rashin godiyar Allah ya sa annabi Ibrahim alayhi salam ya ce wa annabi Isma'il ya saki matarsa ta farko hadisin Bukhari dogon hadisi annabi Ibrahim alayhi salam ya kawo ziyara ya kawo ma annabi Isma'il ziyara daga biladu Sham baya nan ya tambaye shi yace ya kwankwasa gida mata ta fito ina mai gidanki ce baya nan ina ya tafi ya tafi farauta ya rayuwar ku ce to wallahi muna cikin wahala kullun daga nama sai ruwa shine abincin mu ci nama mu sha ruwa shine abincin mu ce to in yazo ki ce masa ina gaishe shi ga ki siffanta mishi ni sannan kuma ki ce ya canza kofa dangare ma kofarsa shikenan bayan wani lokacin Nabi Isma'il ya dawo ce mun yi ba mu yi bako ba tace a mun yi bako ga siffar shi kaza kaza dattije mai kama kaza yace za ta abi ai baba na ne ce hal awfaki bi shay'in ce ya miki wasiya da wani abu sai tace eh ya tambaye ni a rayuwar mu ce wallahi muna cin wahala domin nama muke ci kawai da ruwa kuma ruwan na zamzam fa ta ci nama ta sha ruwa wai wahala take sha shikenan zai ce sannan ya ce min ka canza kofarka sai ta yanke albab sai ce kofa alhiki bi ahliki sai ki je gidana sake ki shi ce a zauna da matar da ba shakira ba shakiya ai ba za a zauna da shakiya ba ana zama da shakira ne ba shakiya ba shakiya mara godiya mai kocan banza ko ita ko shakira ita ce mai godiya bayan wani lokaci annabi Ibrahim annabi Isma'il ya sake aure annabi Ibrahim ya sake kawo masa ziyara sai akai san makal shi ma bai da ya kwankwasa gida mata ta fito ta gaishe shi ya rayuwa ina mai gida baya nan ina ya tafi ya tafi farauta ya rayuwar ku tace alhamdulillah wallahi muna rayuwa mu sha ruwan zamzam mu ci nama ce Allahumma barik lahum fil ma'i wal lahm ce ya Allah ka sanya musu albarka a cikin nama da ruwa Malam Ibn al-Qayyim yazo yana sharhin wannan hadisin a cikin yace duk duniya babu garin da zaka je ka zauna ba abin da kake ci sai nama ka sha ruwa kuma ka zauna lafiya lau sai Makka addu'a annabi Ibrahim alayhi salam shikene ka ci suka je ya dawo annabi Isma'il ya dawo ya tambaye ta ya kaza kaza ta ci ba ci ai baba na ni hal awsaki bi shay'in ya miki wasiya da wani abu ta ce ya tambaye ni a rayuwa nace masa wallahi muna cin godiyar Allah muna cin nama mu sha ruwan zamzam kuma yayi mana addu'a yace Allah ya sa mana albarka a cikin nama da ruwa sannan annabi Ibrahim zai tafi ya ce ka ce ya kula da kofar shi ce kuma ya ce min ka kula da kofar ka sai ce ai ke ce kofar shi ke ce kofar kage ya ƙara kula da matarsa ke to godiyar Allah subhanahu wa ta'ala yana cin abin da ke ba mutum natsuwa ya ba shi daɗin rayuwa ka samu daidai gwaggwado ka ce alhamdulillah kuma wannan godiyar ta zama har a zuci wannan yana ciki sannan daga ciki akwai al-ihsanu ila al-ghayb kyautata ma waninka cikin abin da ke baka rayuwa mai daɗi a duniya ka zama kana kyautata ma mutane ka zama duk abin da Allah ta'ala ya baka to ka zama mai kyautata ma mutane da shi ilimi ka kyautata ma mutane da shi dukiya ka kyautata ma mutane dama da Allah ya baka ta wani office to yi kokari ke amfani da wannan damar wajen kyautata ma mutane sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo maka masu tsaro baka sani ba na sha ba da wannan labarin kuma sanannen labari ne yan fashi suka daukan ma wani alhaji lamuni cewa ma damar suna nan dare ba za a satar masa ko sisi ba ɗan fashi barayi masu kashe mutane suka zo suka samu wani alhaji mutumin kirki suka ce ma damar suna nan a duniya to ko sisi ba za a satar masa ba saboda kirkinsa ihsan al-ihsan ila al-ghayb kyautata ma waninka wanda shine yayi karanci a cikin mutanen mu to ka zama kana kyautata ma mutane na cin abin da ke baka rayuwa mai daɗi kuma da yawa zaka ga misalai nan da yawa kusa-kusa zaka iya gani sannan bayan haka ambatan Allah zikrullah ambatan Allah yana cin abin da ke bada rayuwa mai dadi ka zauna lafiya lau sai ga mutun shekarun shi 95 amma bai da hawan jini ba na ce duk wanda kuma yake da hawan jini ba sai idi bane eh misali bai da hawan jini bai da ciwon siga duk wata damuwa da ake da ita bai da ita saboda kiyaye dokokin Allah a Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi ana bada labari bai taba kwanciya asibiti ba a rayuwarsa sai ciwon sa na karshe ciwon aje malaman da suka almajiran sa da suka rubuta tarjuma sa suka rubuta tarihin sa sun bada labari suka ce kuma sannan za ka ga ba abinci da rana bai cin abinci ce da rana aiki yake yi in an tambaye shi a wata fira da aka yi da shi cewa ya tsara rayuwar sa yake yace in ya tashi tun karfe 4 na dare to ba shi yake saya masa sake samun kansa ba sai 11 dare duk hidima al'umma yake sannan suka ce da rana ba abinda ake ganin ya ci sai lemu kawai haka za a tsaga mashi irin yadda za ka je wajen mai lemun nan irin yadda goraye suke siyan lemu a bakin titi sai a tsaga musu shi gida hudun nan da kaga mutum ya haka ba a leda aka zuba mashi ba da damuwa to shi haka ake kama Sheikh Abdulaziz bin Baz rahmatullahi alayhi sai a tsaga masa gida hudu shi kenan abin da zai ci tsawon yinin sa sai aiki kuma fatawa da waya fatawa da baki karantarwa a masallaci karantarwa a majalisoshin sa tun daga karfe 4 dare ba zai samu hutu ba har sai 11 dare 4 dare na jiya sai kuma karfe 11 dare na yau to amma ambatan Allah da yadda Allah subhanahu wataala ya taimake shi kaga shekarun 90 yayi wajen kusan 90 yayi a duniya amma ya rasu bai taba kwanciya asibiti ba to kaga wannan ambatan Allah subhanahu wataala sannan daga cikin abin da ke taimakon mutum a rayuwa ya zama sa'idi ya zama yamla'u faragha la yajlisu sabahlalan haka zama baka da abin yi kowane lokacin ka samu mishi aikin yi habbaci ka tsara ka dauke shi aiki ka dauki ka'ida da ka'ida ta sayyidina abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu da yake cewa inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati ce ina fatan Allah bani lada a bacci na kamar yadda yake bani lada a farki abin da qiyamul layli ya me yake fassara wannan wato baccin da zan yi ne domin in samu karfi wajen aiwatar da wani aikin alkhairi kai bacci domin ya taimake ka a wajen ne a wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala daga ciki ka zama karka damu da sukar da mutane za su rika ma karka nemi yardan mutane baka isa ka ce duk duniyan nan sai an yarda da kai ba man zal ladhi tughda sajayahu kulluha kafal mar'a nablan an tu'adda ma'ayibu waye za a ce an yarda da dabi'unsa duka ai mutum ya ishe shi daraja da matsayi a kirga aibobansa sai wani ya zai ce wani ba mutumin kirki ba ne wani mutumin banza ne sai ka ce to na yarda da me yake yi wallahi ya gama lissafawa to kage da ya gama lissafawa sai ka ce su kenan ai tunda an gano aibobansa shi shikenan sai a kauce mu waɗannan aibobin to lissafa mun kuma alherin shi shi yasa kuskure ne babba wata aqida da ta fito ta isqatul ulama bid'a ce ta imtihanun nas bid'a ce malaman mu sun yi magana akan ta malam wane kaza malam wane kaza duk sai ka gama isqatun malamai gabaki da ka koma ba malamin da ke da daraja ba wanda ya halasta a ɗibi ilimi a wajensa wallahi bala'i ne babba wannan wata gobara ce ta shigo mu harka ta sunna isqatul ulama, kuma ga tana tana ta baka in kananan yara sufahaul ahla saka daukan jigajigan malamai kwanaki daya daga cikin manyan manyan malaman sunna ya rasu ash-shaykh al-ali abdul hamid al-halabi daya daga cikin almajiran ash-shaykh Muhammad Nasir al-Albani wanda cikin almajiran sa ba a san wani ba ma kamar sa tun muna yara cikin littafan su na yan farko farko yi suka rubuta littafin shi da abokin sa Salimul Hilali suka rubuta sautin sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wallahi a social media irin waɗannan wai suka kamunna mata احد المبتدعين والفرح لموت اهل البدعه سنه وي اي منا اذا wani malami ya mutu wai sun kai shi wai dan bid'a ne sunna ka karanta abu ka kasa bacci malamin da ya rubuta littafai sun kai 200 a cikin shekarun sa waɗanda ba su kai 70 ba sun kai 200 littafan sa da waɗanda aka buga da waɗanda ba a buga ba sun kai 200 littafan sa Allah ya shirye mu to kar ka damu da su ka sai an soke ka an soke Allah ba Allah da ya halitta yake ciyar da mutane an soke shi manzon Allah ta sama da yafi kowa kan hali an soke manzo Allah sama ba yi da aibi ko kwara daya khuliqta mubarra'an min kulli aibin faka'an qad khuliqta kama tasha'u in jahat san shi an halici manzo Allah sama ba aibi ko kwara daya kamar sai da manzo sama shi ya bada zabin yadda yake son a halice shi aka halice shi khalqan wa khulqan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an soke shi ko ba soke shi ba to kakka damu da sukar mutane duk abin da mutane za su faɗi na suka game da kai in ka san ba haka yake ba in taliq ci gaba da rayuwarka kuma ai baka taba jin shi da ma kuda baya hawan gawayi in ya hawa abin da zai samu wai amma da ya ga wajen da yake da zaki zaki to nan yake to in kana so a Sheikh Aidul Kan ya ce littafin 30 sababan li sa'ada yace idan kana son ka a soke ka to in kai mai duciya ne kudin ka su kare duka ka zubar da kudin ka duka ka daka zama kana sa ya gagun ka to daga lokacin za a daina zagin ka za a daina sukar ka in kuma kai malami ne duk ka zama jahili to za a daina sukar ka in kuma wani matsayi kake da shi to kai watsi da wannan matsayin gabaci daya ka daka zama kaskantacce to daga lokacin kuma za a daina to shine na gani wani shi ko malami yace in ka zama hakan ma sai an soke ka ce dan Allah jibe shi mai kudi ne fa da fa amma jibe bai koma shine wannan labarin da ake badawa tsohon labari na bawan Allah nan da ya dauki dan sa yace masa zo sa tafi yace masa kawo jaki sai je ya kawo jaki yace zo mu hawo yace zan yi maka karatu ba littafi ba biyu amma ilimi za ka kwasa yau yace mu shiga gari suka hau jaki su biyu suna cin tafiya sai wasu mutane suka ci dan Allah ji wasu mutane marasa tausayi da uba da da wai kai sun haye jaki daya ba ka tausaya ma jakin nan sai ce ka ji daya ko yace mu sauka suka sauka sai ce ni zan hau ka kora ka rika tura ni ta baya suna cin tafiya kawai sai wasu mutane suka ce dan Allah ji wani tsoho mara tausayi kawai ya haye ya bar yaro yana ta wahala yana turo shi akan jaki yace ka ji di ko suka ci gaba sai yace to sauka bari ni in sauka sai yace kai hau kai ka hau ya hau da ya hau sai baban ya rika tura jakin ta baya yana kora shi ta baya suna zuwa wajen wasu mutane sai wasu mutane sai suka ce dan Allah ji wani yaro malam mara biyayya yaran zamani karshen zamani da ya zo kawai ya haye jaki ya bi baban a ƙasa ya ce ka ji na uku ko ya ce to yanzu abin da za a yi shi ne mu sauka mu kura jakin nan mu biyu suna tafiya sai suka ci gaba da kura jaki sai suka gamu da mutane sai suka ce Allah ji wasu sakakarin mutane to me jakin ya bai da lafiya ne ya za a yi ku kuka kura ku hau mana kaga an mai da su matakinsu na farko wai su hau jakin duka su biyu sai ce kaji na hudu ko sai ce yanzu abin da zai mu cicibi jakin nan mu haushi eh mu dora aka sai suka dau jaki suka dora aka suna tafiya su dan Allah ji wata mahaukata ai jaki ne hai ku kama shi ku dora shi akan shi sai to sai suka koma gida yace kaga darasin da na koya mu darasi ɗaya nake so shine ridan nasi ghayatul la tudraku shine rayuwa yaddar da mutane kace wai sai kowa ya yadda da kai wallahi ba za ka taba samu ba ba za ka taba kaiwa ga haka ba saboda kai abin da ka tabbatar da gaskiya ne kana da hujja akan sa baka cutar da wani akan sa ba ka ci gaba da rayuwarka duk abin da mutane za su fadi a game da kai dama sai sun fada shi ce ka'ida ce wannan to wannan yana cin abin da ke sa ka zauna lafiya ka huta a duniya kuma insha Allah za ka huta a lahira sannan bayan haka ina jin zan fadi goma ne na gaba shine isna' min al-makruh mahbuban kakka yadda rayuwarka kullun ta rika zama ta bakin ciki ko ka tsinci kanka a cikin bakin ciki to yi sauri ka juya bakin cikin nan ka aiwatar da wani alheri a ciki an kai wasu gidan yari a gidan yari suka haddace Qur'ani kaga an kai su gidan yari domin me azabtarwa sai suka juye sai suka yi malami ne kai an tura kai ka zo gidan yari Allah ya raba mu da gidan yari dai sai kai ta da'awa annabi Yusuf alaihi salam ya abin da yake an tura shi gidan yari ya je gidan yari bai yi ma kowa laifi ba amma sai gashi ana ya fahi bai sijin yana ya fahi bai sijin arbabun mutafarriquna khayrun amillahu alwahidul qahhar ko shine suke buga misali wai wani mutum wani aboki ne zai tsokani abokinsa sai ya aika mishi da maciji a jaka yana bude jaka sai ya ga maciji kawai sai ya ɗauke macijin sai ya yanka shi dama ya iya takalmi sai ya feɗa macijin sai kawai sai ya zubar da nama sai ya ɗauki fata kawai sai ya takalmi mai kyau kawai sai ya fito abokin nasa kawai ya ga takalmi sai ya ce kai abokina ina ka samu wannan takalmi mai kyau ce macijin kai to haka ake so kai in aka baka lemun tsami to matsai shi sai ka zuba suga sai ya zama juice ka zama duk wahalar da duk inda ka tsinci kanka a rayuwa to kai shine na kwanaki nake buga wani misali in kai tela ne kai kuskure fitar da sabon style daga kuskuren nan in majini ne kai kuskure samar da sabon style ta sanadiyar kuskura hakan ne haka ana haka to wannan yana cin abin da ke taimakon mutum a rayuwa shine suke cewa isna' min al-laymun sharaban hulwan ka juye da lemun tsami ya koma maka ya zama wani juice mai zaki wato kar ka dauki rayuwa ta kunci ko da yaushe ko ka shiga kunci to yi kokari a cikin kuncin nan ka fitar da wani sakamako na alkhairi malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi mafi yawancin littafansa da ya rubuta duk a gidan yare ya rubuta su wasu daga cikin malamai suna kwance suka al-imam ibn al-ashir mai littafa al-bidaya wa nihaya yana kwance bai da lafiya ya rubuta wannan littafin nasa ciwo ya rike shi al-bidaya fi ghaib al-hadith jazakumullahu khair an-nihaya fi ghaib al-hadith an-nihaya fi ghaib al-hadith yana kwance rubuta littafin bai da lafiya to kaga kada ka dauki rayuwa ta wahala ka shiga wani yanayi na tsanani sai ka ce kai a tutur a cikin yanzu duk wannan rayuwar da muke ciki a Najeriya ba daɗi to yi kokari ka saban ma da kanka mafita ai suna cewa al-masa'i da aynu in ma ka sa al-masa'i da hamza duk sai su ce ummul ikhtira'at ko ummul ibda'at wahala ko musibu suna sa kwakwalwar mutum ta bude ya samu mafita yanzu aka kulle mutum a daki ba abin nan in baka yi sa abu sai ya fito da kansa da kanshi zai ta tunanin yadda zai fita in kuma ya ga ba zai fita ba zai yi tunanin ya zai rayu a cikin wannan gidan a inda aka kulle shi nan ya kubuta to kaga duk wannan akwai sannan bayan wannan daga cikin jari na sa'ada a rayuwa ga baki daya kai riko da kyawawan dabi'u ga baki dayan su ka zama mai gaskiya, ka zama mai hukun amana, ka zama mai adalci, kishiyoyin su ka guje su, wato ka zama mai tsakkake zuciyarka. Sahabi da manzo Allah sune yace yanzu za a ga dan aljanna ya wuce ko Abdullahi ibn Umar yake ba mu labari, manzo Allah sune yace yanzu dan aljanna zai wuce, sai kawai wani sahabi wanda ba a damuwa da shi kawai sai zo ya wuce. Abdullahi yace yace shi ko sai ya je ya ga me ya mai da wannan sa'idi, me ya mai da shi wanda zai rayuwa mai kyau a lahira ya shiga aljanna. Shikenan sai yace masa yana cin ya kwana a gidan shi, sai ya tashi da daddare kawai ya ganshi yana tabbacin shi har asuba bacci yake, sai gab da asuba kawai ya tashi ya dan yi nafulfulin sa shike lokacin sallah ya fito. Abdullahi gobe ma yace zai sake kwana, suka kwana har kwana uku shi bai ga wani abu ba, sai yace bawan Allah ban faɗa maka gaskiya wallahi tallahi kawai nazo ne in sa ma ido, kaga sa ido mai kyau kenan. Ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna zaune yace yanzu dan aljanna zai wuce ta kofar nan kawai sai ka zo ka wuce, shine ni kuma nake son sai na ga me ya mai da kai dan aljannan nan, don Allah ne kake yi haka samu wannan manzo sama ya bishara cewa kai dan aljanna ne. Sai ce to wallahi ni dai ban san wani abu ba, faci ni dai na san in zan kwanta bana rukun kowa a zuciyata, ba wani wanda yake hana ni bacci, in zo zan yi bacci ko ina tuno wane yace kaji, yace to wallahi ina jin wannan kaga salamatul qalb, kubuta zuciya, zuciyar mutum ta zama tsarkakakkiya, zama kana da kyakkyawan fata ga mutane, to wani yana cin abin da zai sa kai ma ka zama ka samu rayuwa mai daɗi, rayuwarka ta zama ta alkhairi, kai kan ka zama alkhairi sannan ka samu makoma mai ta alkhairi. Suna da yawa kamar yadda na faɗa mana, ina ganin za mu wadata da waɗannan a cikin littafin da ya kamata mu karanta masu muhimmanci. Akwai littafin Ash-Sheikh Aidu Al-Qarni La Tahzan, littafi ne mai muhimmanci matuka a wannan babu. Sannan akwai littafin sa, in mutum bai samu La Tahzan ba ya samu littafin sa 30 sababan lis-sa'ada. Sannan akwai littafin babban malaminmu a Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'di Al-Wasa'il al-Mufida lil-Hayat al-Sa'ida, ya kawo hanyoyi guda 21 a wannan littafin nasa, kuma littafi ne dan karami. Sannan daga cikin littafan da suke masu muhimmanci a wannan babin akwai littafin Sheikh Muhammad al-Ghazali Suqa Jaddid Hayatak na Sheikh Muhammad al-Ghazali Suqa, littafi ne mai muhimmanci a wannan babin, yana da matukar muhimmanci sosai. Ina ganin waɗannan littafan ko su mutum ya duba to zai ga abubuwa masu fa'ida a ciki. Ina fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu zama muna da sa'ada, Allah ya bamu khairiyatul zati, ya bamu khairiyatul hayati, ya bamu khairiyatul masir, Allah ya sa rayuwarmu ta zama mai kyau, Allah ya ƙara inganta mana rayuwarmu, albarka da muke ciki Allah ya ƙara mana, abubuwan da muke jin tsoronsu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu, wannan unguwa ta ce ta ji Allah ya ƙara mata albarka, Allah ya ƙara mata tsari, Allah ya taimaki dattawanta da matasanta daga baki ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya suturta muku matanku, Allah ya ma ƴaƴanku ya kula da ƴaƴanku ya ba su tarbiyya ingantacciya, sannan bayan haka